Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5 a kasar Ghana. Ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 3 ga watan Janairu 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To, Muhammad, shugaba Donald Trump ya sake gayyatar shugabannin majalisa zuwa fada White House gobe Juma'a da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Rasha ta ba ofishin jakadancin Amurka izinin ziyartar tsohon mayakin ruwan Amurka da aka tsare bisa zargin leƙen asiri. Kana wasu 'yan majalisar Birtaniya da kuma 'yan gwagwarmaya ƙasa da ƙasa suna neman hanyar tuntuɓar 'yan gwagwarmaya mata da aka ɗaure a ƙasar Saudiya bisa zargin cin zarafinsu da ake yi da kuma gasa musu ƙuba a gidan yari.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa yau kimanin kwanaki 7 kenan da 'yan sanda suka zagaye gidan ɗan majalisar dattawan Najeriya, Sanata Gino Malayo, suna ƙoƙarin kama shi. Ko me masana shari'a suke cewa dangane da wannan lamari?
Ba wai don 'yan sanda sun nemi mutum ya je shi ne kawai laifi ya tabbata a kansa ba. Bincike ne ake bukata a je a yi masa, kuma kowane irin laifi ne ake zarginta da shi a bisa ga tsarin mulkin Najeriya na sashi 36, ana daukan sa ne lokacin bai da laifi, wato accused person is presumed to be innocent until contrary.
Sai kuma hira da muka yi da wani mazaunin Amurka kan batun rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin Amurka da ya shiga rana ta 12 yau. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisa Kevin McCarthy ya ce shugaba Donald Trump ya sake gayyatar shugabannin majalisa zuwa fada White House gobe Juma'a domin ƙara tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Trump yana neman dala biliyan 5 na gina katanga kan iyakar da ke kudancin Amurka, buƙatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka ƙi amincewa da ita. An tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba Trump da kusoshin jam'iyyun Democrat da na Republican ba tare da samun ci gaba ba, banda kawai niyyar da shugaba Trump din ya bayyana ta ci gaba da tattaunawa. Kafin zaunawa da 'yan majalisar, Trump ya ce za a ci gaba da rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati har iya lokacin da ta kama. Kakakin majalisa mai jiran gado Nancy Pelosi tana shirin gabatar da wani ƙuduri da zai ba da damar sake buɗe ma'aikatan gwamnati da zarar jam'iyyar Democrat ta karɓi rigimar shugabancin majalisa ranar Alhamis mai zuwa. Shugaba Donald Trump ya ambaci ƙasar Siriya da cewa ba wani abu bane illa yashi da mutuwa, yayin da yake kare shawarar da ya yanke ta janye dakarun Amurka daga ƙasar akan abin da ya kira yaƙe-yaƙen Amurka da ba sa ƙarewa. Shugaban ƙasar ya bayyana haka ne kafin taron majalisar zattarwa karon farko na wannan shekaran, yayin da yake ganawa da manema labarai tare da sabon muƙaddashin sakataren tsaron ƙasa Pat Shanahan da ke zaune a hagunsa. Sun kuma bayyana abin da zai iya kawo saɓani tsakanin Trump da manyan kwamandojin sojojin Amurka dangane da tsarin Amurka a gabas ta tsakiya da kuma kudancin Asiya. Trump ya yi watsi da wata matsaya da ke cewa girke da karun Amurka a Siriya zai taimaka a ƙasar da yakin basasa da ake na tsawon shekaru 8 ya lalata, da kuma gwamnati da ke samun goyon baya daga Rasha da kuma Iran. Rasha ta ba ofishin jakadancin Amurka izini ya ziyarci tsohon mayakin ruwan Amurka da aka tsare bisa zargin leƙen asiri, a cewar ma'aikata harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙasar a jiya Laraba. An ba da wannan damar ne 'yan sa'o'i bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa daga Brazil cewa yana jiran bayanai kan dalilan kama ba Amurken.
With respect to Mr. Whelan, who's being held
Dangane da Mr. Whelan wanda ake tsare da shi, muna kyauta da zaton cikin ƴan sahohi ofishin diplomasiyyar mu zai iya ganinsa domin neman ƙarin haske. Mun bayyana wa Rashi ƙarara cewa muna buƙatar ƙarin bayani dangane da zargin da ake masa, idan kuma muka tarar tsare shin da aka yi bai dace ba, za mu buƙaci a sake shi ya koma gida ba tare da ɓata lokaci ba. Ranar Litinin, jami'a hukumar tsaron ƙasar Rasha suka ce an tsare ba Amurkan ɗan shekaru 48 da aka bayyana da suna Paul Whelan ranar 28 ga watan Disamba, lokacin da yake leƙen asiri kuma ba a bada umarnin gudanar da bincike. Sai dai ba su yi wani ƙarin haske a kai ba. Amma kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha TASS ya ce Whelan yana fuskantar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari idan aka same shi da laifi. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa ya samu wata wasiƙa mai ma'ana daga takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya faɗa wajen taron majalisar zattaswa cewa mun kulle kyakkyawar dangantaka sosai, mai yiwuwa ne za mu sake ganawa. Trump ya bayyana haka ne kwana ɗaya bayan da Kim ya yi gargaɗi da cewa za su raba gari da Amurka idan Washington ta ci gaba da ƙaƙaba wa Koriya ta Arewa takunkumi da nufin raba gwamnatinsa da makaman nukiliya ƙarfi da yaji. Trump da Kim sun sa hannu a wata yarjejeniya da ba ta da madafa yayin ganawarsu ta tarihi a Singapore a watan Yuni. Sai dai tun daga wancan lokacin ba a sake samun ci gaba a tattaunawar ba, sabili da ƙin amincewa da abin da Pyongyang ta bayyana a matsayin neman da Washington take yi na raba ta da makaman nukiliya kafin taimata wani sassauci. Daga ƙarshe, wani gungun 'yan majalisar Burtaniya da kuma 'yan gwagwarmayar ƙasa da ƙasa suna neman hanyar tuntuɓar 'yan gwagwarmaya mata da aka ɗaure a ƙasar Saudiya domin gudanar da bincike kan zargin cin zarafin matan da ake yi da kuma gasa musu ƙuba a gidan yari. Ƙasar Saudiya ta ɗaure fiye da mata 10 bara, galibi waɗanda suka yi gangamin neman 'yancin tuƙa mota da kuma kawo ƙarshen tsarin da ake yi. An saki waɗansu da daɗewa ko da yake an dage wannan dokar hana tuƙin har zuwa yanzu ana tsare da 'yan gwagwarmaya mata 8. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch ta zargi ƙasar Saudiya da bari a gallazawa 'yan gwagwarmaya da kuma cin zarafinsu, zargin da jami'an ƙasar suka musanta.
Alheri Grace Abdu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya, inda kimanin kwanaki 7 kenan da 'yan sanda suka zagaye gidan ɗan majalisar dattawan Najeriya, Sanata Dino Melaye, suna ƙoƙarin kama shi saboda zarginsa da laifi da ya shafi kisan kai. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Yau dai kimanin kwanaki 7 kenan 'yan sandan cikin ɗamara suka mame gidan Sanata Dino Melaye da ke unguwar masu fada'aji ta mai tama da ke nan birnin Abuja domin su kama shi, amma ya kulle kansa cikin gida ya ki fitowa. Ko menene laifin da Sanata Dino Melaye ya aikata ake masa irin wannan nema haka? Ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya DCP Moshir Jimo.
Sanata Dino Melaye is wanted by the Nigerian police force for criminal conspiracy.
'Yan sanda suna neman Sanata Dino Melaye ne bisa zarginsa da laifin da ya shafi kisan kai. Wato ranar 19 ga watan Yunin bara, wasu 'yan dabar sanatan ɗauke da makamai suka kai hari tare da harbin wani sajan ɗan sandanmu mai suna Ɗan Juma Saliu akan hanyar da ta hada a Yeto Robede da Mofa a jihar Kogi. To yanzu gashi kun ɗauki kwanaki 7 a gidan sanatan, shi kuma ya kulle kansa yake fitowa, ya za a yi kenan?
the police operative with a duly obtained warrant of arrest.
Jami'an 'yan sandan mu waɗanda suka sami izinin kamo Sanata Dina Melaye daga kotu har yanzu haka suna nan a gidan ba kuma za su bar gidan ba har sai sanatan ya mika kansa ga 'yan sandan don a kama shi don gudanar da bincike. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya zarge ku 'yan sanda da san take haƙƙin dan majalisar na neman kama shi da ƙarfin tuwo ba tare da makon gayyace shi ba.
The claim by the Senate president in the media
batun da shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ke yi cewar 'yan sanda ba su kai wasikar gayyatar Sanata Dina Melaye ba wannan ba gaskiya bane. Kaga makofin wasikar da muka kai tun ranar 23 ga watan Yunin bara wacce kwamishinan 'yan sandan jihar Kogi ya sanya wa hannu. Tuni dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama irin su Comrade IG Wala suka fara korafi.
Idan akwai abin da shi Dino yayi wanda ya kamata a masa hukunci tun wani lokaci a baya, me yasa ba a yi ba? Sai da Dino ya tsaya a majalisa ya daga murya irin ta demokradiyya, wani ihu ko hele da ake yi wa shugabannin kasashe a majalisu ba sabon abu bane. Dan misali shi Dino yayi ko da wasu sai a ce za a bin su daya in dama kana da wani abu a kwance sai a dauko shi.
To shin mai tsarin mulkin Najeriya ke cewa akan wannan dambarwa? Barista Modibo Bakari lauyan tsarin mulki ne.
Ba wai don ɗan sanda sun yi mutum ya je shine kawai laifi ya tabbata a kansa ba, bincike ne ake bukata a je a yi masa, kuma kowane irin laifi ne ake zarginta da shi a bisa ga tsarin mulkin Najeriya na sashi 36 ana daukan sa ne lokacin bai da laifi, wato accused person is presumed to be innocent until contrary is proved.
Cikin sakon da ya aike wa manema labarai, Sanata Dina Melaye ya zargi 'yan sanda da kawo su manyan na'urori cikin gidansa da nufin ballawa su kama shi da ƙarfin Allah. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji. Eh, an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo.
Madalla, a gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma sai nan Amurka, inda aka shiga rana ta 12 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Na tambayi wani ɗan Najeriya da ya shafe kusan shekaru 30 a nan ƙasar, mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum, Aminu Yakubu Lame, abin da ke sa a kai ga rufe ma'aikatan gwamnati.
Rufe ma'aikatan gwamnati matsala ne wanda yakan faru in ya zamana cewa gwamnatin tarayya. Na farko da yakan faru ne a gwamnatin tarayya, yakan kuma faru ne saboda kowane shekara in ya zamana akwai abubuwa da yawa da za su iya faruwa su sa rufe ma'aikatan gwamnati. In ya zamana cewa gwamnatin tarayya ta kashe kudinta da wato majalisar dattijai da majalisar kasa suka kayyade za ta kashe a shekaran, in kuma wato shugaban kasa bai kara kudin da za a nema bashi a kashe ba, saboda yawanci duk gwamnatoci a duniya wato suna rayuwa ne, in zan iya faɗa haka, akan bashi, saboda kudin da suke sa kashewa bashi suke karba bisa kan ista da aka cewa gwamnati za ta samu kudi saboda wasu abubuwa ko kasuwanci ko kuma wasu abubuwan da gwamnati ke sayarwa da kasashen waje da ciniki da kasashen waje. To in har ya zamana cewa gwamnatin tarayya ta wuce wa kasafin kuɗin da aka mata, saboda abubuwa da za su faru wanda ba a yi tsammani ba, kamar ko wato sha'anin fada yaki da shauransu a kasar waje ko kuma wasu abubuwa, shugaban kasa zai iya wato ƙara tsawon abin da za a kashe. Na farko kenan. Na biyu, in ya zamana kayyadan kasafin kuɗi wato su ɗan majalisar dattijai da majalisar tarayya da kuma shugaban kasa ba su yarda a kan kasafin kuɗin ba, ya zamana har lokaci ya wuce, saboda gwamnatin tarayya kashe kuɗinta daga wato daga ranar farko ne na watan 9 zuwa
wato watan Satumba kenan na kowace shekara.
Yawwa, watan Satumba da kuma watan 10 na Oktoba, ranar 30 da watan 10 na Oktoba ranar ne wato budget ko kasafin kuɗi yake karewa. To in ya zamana cewa ba su yarda a kan sabon kasafi kuɗi ba na watan sabon shekara, shi sai ya zamana cewa wasu ma'aikatu a rufe. Bisa ga ka'idan kundin mulkin Amerika, wato akwai wato ma'aikatu 12 wanda yawanci kasafin kuɗin suke karkashin shugaban kasa. To in ya kai musu kasafin kuɗin kuma yakan fara ne tun daga watan 2 na kowane shekara, shugaban kasa zai tura wa waɗannan wato ma'aikatu su kawo bukatun kursu na kuɗi, shi kuma a office da ake kira budget management and budget,
wato ofishin da yake kula da harkar kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya Amurka.
Amma kuma jihohi ma suna da, wato sai ya zamana sun dudduba agencies wato ma'aikatu kenan, sai su tara in suka yadda da shi suka tura shugaban kasa, yadda da abin da suka yi shugaban kasa kuma sai ya kai wa majalisar dattijai da kuma majalisar tarayya lafiya.
To wani irin darasi kasashen mu na Afirka za su koya daga wannan yanda kasafin kuɗi yake gudana a nan ƙasar Amurka?
Eto, babban abin da watakila za a nake so in har za mu koyi da shi shine cewa bin ka'ida da doka. Saboda in aka ce maka shugabanni ba sa bin ka'ida da doka to shikenan ƙasa ta lalace. So wa'annan din saboda suna bin ka'ida da dokokin ƙasa shi yasa ya zama cewa za su yi abin da ya kamata akan lokaci. So babban abin kenan. Na biyu shine cewa wato yin aiki haɗa kai da juna. Tunda kaga yanzu majalisan dattawa zai zama da cewa wato masu shugabanci ɗan Republicans ne, majalisan jam'iyyar ƙasa zai zama na Democrats ne. To amma sun tabbatar yadda da cewa dole ne su yi aiki. Ana gama zaɓensu to shikenan.
To madalla a gaida Aminu Leme. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa ƙarfe 12:15 na asuba. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba.
Abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo cigaban iyali. Mafi muhimmanci su zai shine mutum kiwon lafiya, ai a samar ma iyaye aiki wanda ba su da aiki, a samar musu aiki, sa'annan batun free education.
To mu abin da zamu ba da shawara, sabuwar shekara ta zo, Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali.
Mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri. Sai gani iyali, mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun tai neman abin duniya a su kasashe.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da ganin wannan shekara ta 2019 da fatar an shekara lafiya. Jama'a da dama suka shiga sabuwar shekara da gurin yin wani abu na fito mu gani da zai kawo sauyin rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suke dauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali wanda ya kasance na farko a shekara ta 2019 yau Alhamis 3 ga watan Janairu, shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi bana. Mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da kuma Kamaru. Ga abin da 'yan Najeriya ke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali ya kuma kawo ci gaban ƙasa.
Sunana Aisha Dala. To mu abin da zamu ba da shawara, muna kira da manyan mu shugabannin ƙasar mu, mu dawo kan gwamnonin mu, mu dawo kan ciyamomin mu na local government. Sabuwar shekara ta zo, Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali. Halin da ake ciki sai kaga matasa ba aikin yi, mata ba aikin yi, amma dan Allah tunda sabuwar shekara ne muna jin fukasafin kuɗin da ake yi. Gaskiya kamata mu muna ba da shawara a zo a taimaki mata, a taimaki matasa.
Sunana Malam Haruna. Hukumomi ya dace su karkata akadansu shine su ba wa mata jari a kula da lafiya. Ina ganin yin wannan za a samu ci gaba, saboda samun ma da mata jari za su yi dan sana'a ta taro da kwabo wanda za su dinga kula da iyalansu a gidaje. Idan gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan za a samu raguwar mace-mace, za a samu raguwar rashin aihuwa yaya masu wannan ciwo na sikila, za kuma a samu raguwar mata da samun wannan cuta ta BPF.
Sunana Nazira Saba Ibrahim. Idan aka tallafa daga ƙananan hukumomi zuwa jaha zuwa gwamnatin tarayya, matan karkara su samu jari abin yi, masu yin ƴan kuli-kuli suna yi, masu yin aure suna yi, masu yin ƙosai suna yi, suna ɗan taimakawa saboda rayuwar ta yi tsauri fi sabilillahi. Kuma ta ɓangaren yara a samu harkar lafiya tun daga ƙasa zuwa sama, ina nufin daga local government zuwa jaha a inkirizin ɗan harkar lafiyar nan. Saboda gaskiya fi sabilillahi tsadar rayuwa.
Sunana Baballa Kabir Ishaku. Gaskiya ni abin da nake ganin gwamnati ya kamata ta yi, ta samar da hanyoyi na koyar da sana'o'i wanda abin zai da matanmu da yaranmu da matasa a koya musu sana'o'i kuma a bullo da hanyoyin da za a dinga fitar da wannan kaya da suka yi production zuwa inda za a sayar da shi. So ina ganin yin haka zai tallafa wajen rage wannan wahalhaloli da mutanen mu suke ciki a zamanin yanzu.
Sunana Maraki Siyasa na Rano. Ni jan hankali zan yi wa gwamnatocin mutum da na ƙasa har zuwa na ƙananan hukumomi. Hakika mata suna cikin wani yanayi wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duba da mu ne muke tarbiyyar yara, to abin da yi ba a cewa komai, amma muna kira da gwamnatocinmu su zo su taimakawa mata da 'yan mata da zawarawa. Duba da yanzu yanayin da muke ciki na matsaloli kala-kala daban-daban, matsin tattalin arziki da muke ciki, ko abin sana'a kai baya siyuwa, to muna kira da gwamnatocinmu su yi hoɓɓasa su tallafa wa mata da marayu da matasa domin rage abubuwan nan da suke faruwa. Misali za ka ga fyaɗen nan mata ake wa ko ba da gaskiya ba. Ta gwamnati ta rinka taimakawa iyaye akan makaranta. Idan yarinya ta kasance tana zuwa makaranta, wani abubuwan ba za su dinga faruwa ba. Yanzu a cikin wannan kasafi da ake ciki, ina kira da gwamnati ta rage wani abu, a yi wa mata empowerment don su samu abin da za su tallafa wa kansu da kuma 'ya'yansu.
Wakilin a ƙasar Ghana Ridwan Abbas ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwar al'umma a ƙasar Ghana.
Ni ne Zakiya, ɗaliban makarantar Islamic University College Ghana. Ni a wurina ina ganin abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo cigaban iyali. A wurin mafi muhimmanci su zai shi ne mutum kiwon lafiya, ai a samar ma iyaye aiki, wayanda ba su da aiki a samu musu aiki. Sa'annan batun free education health nan an introduce mana wani system wanda ce mai NHIS, wato National Health Insurance Scheme. National Health Insurance Scheme ga an yi shi musamman ne saboda mata masu juna biyu, amma in ka tafi hospital zaka gan kamar abin ba haka bane. Idan kana riga ana kana daiji ana fadi National Health Insurance yana cover mata masu ciki, amma an kace zaka ga mata na wahala, masu juna biyu na wahala. Kaga ne ya kamata gwamnati su mai da hankali kai wurin a bari wannan yayi aiki. Na zo na biyu samar ma iyaye aiki. Iyaye wayanda ba su da aiki a tuna fa suna da mata da yara gida, ya kamata a samar musu aiki wayanda su yi su samu kudi su duba iyalansu gida. Sannan na uku shine free education. Masha Allah, mun gode ma Allah, shugaban kasanmu Nana Addo Danka Akufo-Addo ya introduce muna free education da yazo bi wani jima ba, amma dai muna gani improvement yana aiki. To muna so gwamnati su sa himma kasu bari yazo kasa, su sa himma a yi shi yanda ya kamata. Students su samu quality education, yanda aka ce quality da free education su samu. Idan aka ba su ga ina jin iyali da su samu ci gaba.
Sunana Lukman Isa ni da garaye na, ina gani abinda government zai yi ya taimake families cikin zungunan mu shine kowane fadi wai garin yayi karfi, garin yayi karfi. Dukan nan kuma yana in ka duba yana kan tax da ake taxin mu da kuma wasu policies in the government ke put in place in the young Ghanaians na ba fahimci wayannan policies ba. Yesa ina gani kan taxes na inda government ya yi duba a yi a regulate taxes na a reduce taxes a rage taxes na in yi so lamarin ya yi ma mutane sauki.
Mahfuz Bashir daga Ungo Fadama. Ni a ra'ayi na ga yanda hukuma zai iya taimakawa don cigaban iyali, don iyali ya zama tushen kowane guwa.
Muna da problems da yawa, amma an invest cikin education yara, a kawo wasu wani abu kamar read clubs, ana introduce su da zungu community na wanga zai kawo cigaban zungu community, saboda daga karantarwa ne yake kawo wa ci gaba.
I am Mark Jima from Pom, currently an NSS personnel. I had the opportunity to do my thesis on NHIS improvement and then we realized that most of
sunana Mark Jima from Pom.
Yeah, really enjoying
na samu damar rubuta thesis na akan shuran kiwon lafiya na kasa. Mun fahimci cewa yawancin al'umman kasar na jin dadin tsarin dan shi ya dace. In ka dubi yadda yake tafiya da yadda mutane ke cin muryarsa lallai yana girma amma matsalar da ke akwai shine ana bukatar a inganta tsarin shirin kiwon lafiya din saboda in ka tafi asibiti kana fama da cutar cizon sauro aka baka kwayar maganin antimeter na National Health Insurance ya bambanta da wadda zaka siya da kudin ka don shi mutane na kokarin samun tsarin NHIS mai kyau a gani na da haka za a samu inganta rayuwar iyali.
To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2019. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa mu nufi kasashen Kamaru da kuma Niger. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kori da Ridwan Abbas da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta 2019 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri.
Mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
A gaida alheri Grace Abdu, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Karanci kai ba filata ne, shi ba filata ne, kai ɗan arewa shi ɗan arewa, kai musulmi shi musulmi. Har an ce ma yanzu manyan kungiyoyin arewa sun kasu biyu saboda ku na dattawa arewa da shugabannin arewa wannan na goyon bayan ka wannan na goyon bayan shi wai kun raba arewa tsaka mera yanka.
To ai wannan tsari na demokradiyya na jam'iyyoyi daban-daban shi ya ba da halin a haka.
Ta yaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakanin ka da shi?
A bambanci da yawa kuwa.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin yadda 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun siyasar Najeriya APC da PDP za su tunkari muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar al'umma.
Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Haka yake shugaban jam'iyyar Republican a majalisa Kevin McCarthy ya ce shugaba Donald Trump ya sake gayyata shugabannin majalisa zuwa fadar White House gobe Juma'a domin ƙara tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Trump yana neman dala biliyan 5 na gina katanga kan iyakar da ke kudancin Amurka buƙatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka ƙi amincewa da ita. An tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba Trump da kusoshin jam'iyyun Democrat da na Republican ba tare da samun wata matsaya ba, banda kawai niyyar da shugaba Trump ya bayyana ta ci gaba da tattaunawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ambaci kasar Siriya da cewa ba wani abu bane illa yashi da mutuwa, yayin da yake kare shawarar da ya yanke ta janye dakarun Amurka daga kasar akan abin da ya kira yaƙe-yaƙen Amurka da ba sa ƙarewa. Shugaban kasar ya bayyana haka ne kafin taron majalisar zattaswar kasar na farko wannan shekarar, yayin da yake ganawa da manema labarai tare da sabon mukaddashin sakataren tsaron kasa Pat Shanahan da ke zaune a hagunsa. Wani gungun 'yan majalisar Burtaniya da kuma 'yan gwagwarmayar kasa da kasa suna neman hanyar tuntuɓar 'yan gwagwarmayar mata da aka ɗaure a ƙasar Saudiya domin gudanar da bincike kan zargin da ake yi na cin zarafin matan da kuma gasa musu akuba a gidan yari. Ƙasar Saudiya ta ɗaure fiye da mata 10 bara, galibi waɗanda suka yi gangamin neman 'yancin tuƙa mota da kuma waɗanda suke ƙoƙarin ganin an ba mata yancinsu, ko da yake an ɗage dokar hana tuƙi har yanzu ana tsare da 'yan gwagwarmaya mata 8. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch ta zagi ƙasar Saudiya da bari a ci a gallazawa matan.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30. za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulaiman Mumuna Barma zai shigo da shirin na kasa. Muna taya iyalan Justice Abdullahi N. Mustapha OFR da na marigayi Alhaji Aliyu Dodo Magajiyagi. Muna ɗaurin auren 'ya'yansu Malam Yahaya Mustapha da amaryarsa Malama Amina Sani, wanda za a yi ranar Asabar 5 ga watan Junairu a Magajiyagi da ke garin Bidda a jihar Neja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen
VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui.